ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Iyayena mata, barkanmu da asubahi, barkanmu da haduwa a wannan gari mai albarka ko a wannan masallaci mai albarka da ake ce da shi a masallacin Imran ko Imran Islamic Center, Imran Islamic Center a wannan gari na Katsina, number 12 Safana Street, Lagos, Katsina, a cikin kasar Nigeria. Ina farin cikin kasancewa ta a wannan wuri, kuma wannan ita ce ranar farko da Allah ya kawo ni a wannan wuri da kuma haduwa da iyaye na mata masu albarka dan tattaunawa akan ciwukan ku da larurorin ku, mu ba ku shawarwari dan a gudu tare a tsira tare. A yau kwanan wata 3 ga watan Safar ne, shekara ta 1445 Hijira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya dace da 20 ga watan August shekara ta 2023 miladiya. Kamar yadda aka gabatar da jawabi, topic din muhadarar mu ko tattaunawar mu shine yaya mace za ta inganta rayuwarta ta aure, wacce ta yi aure da wanda ba ta yi auren ba. Daman dai burin mace ne a duniya ta yi aure ta samu miji na kwarai, kuma ta samu rayuwa ingantacciya a gidan mijinta. Alhamdulillah, mu musulmi ne, muna yin aure, aure shari'a ne, Allah ne ya umarni da a yi aure. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a aikace, kuma ya kwadaitar ya ce annikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Aure sunna ta ce, duk wanda ya kyamace sunna ta to baya tare da ni. Daga nan iyaye mata ya kamata su gane cewa zamansu a gida da sunan aure ba an zalunce su bane, ba kuma an tauye su bane, an girmama su ne. Don mutumin da aka bashi doka, aka ce ya bi dokar, kuma in ya bi zai samu aljanna, zai samu rahmar Allah, to wannan babbar dama ce da ya kamata ya amfani da ita, ba dan komai ba, saboda ya samu rahama din. Ba daɗi mutum ya zo ya mutu a yanda ake wannan rayuwa din, faɗi tashi ba daɗi, kuma mutum ya mutu ya shiga wuta. Allah ya tsare mu. To yaya ya mace za ta inganta rayuwarta ta aure? Kamar yadda na yi bayani, duk matar da Allah ya jarrabe ta bata samu ingantacciyar rayuwa ba a gidanta na aure, to wannan mata ta zama abin tausayi. Amma wannan karatun kun fi ni sani, kuma ku ne jikinku yake gaya muku. Duk wacce ta fada hannun mutumin banza ko ta fada gidan banza ko ta fada gidan da ba na mutunci ba, ko tsautsayi ya jefa ta hannun wanda bai san mutunci ba, ko kuskure ya sa aka yi auren ba a san halin wanda aka aurawa ba, to ku je ku tambayi ita wannan mata, ta gaya muku kukan zuci da take yi da kuma iyayenta da suke wayewa Allah sun shiga uku, da sun sani da basi ba. daga cikin abin da zaka tausaya mutum a yau a wannan zamani shine Allah ya jarrabi mutum da yarsa bata zauna gidan aure ba ko bata ci sa armiji ba. Akwai wanda suna cikin wahalar suna neman ma a sake su ma an ki a sake su, azaba ta safe daban, ta dare daban, ta rana daban, tana roƙon Allah amma rubuta mata takarda a ce an sake ta ma an ki, kuma duk wanda za ta yi wa magana ta yi aure ya ki mutuwa. Ta gaya ubanta ya yi iya abin da zai yi ko kuma bai goyi bayanta ba, ta gaya uwarta ko bata goyi bayanta ba ko kuma ta yi iya abin da za ta yi. An hadu an yi mutum, mijin nan ya riƙe wuta, ga azaba, ga ƙin saki. Wata baiwa Allah tana cikin wannan yanayi, wata ran ta bugo min waya ta ce malam alhamdulillah. Na ce me ya faru Hajiya? Ta ce yau dai Allah ya kawo ƙarshe, na samu takardata. Malam ka taya ni wa Allah godiya da ya fidda ni daga wannan bala'i da nake ciki sama da shekara 20. To kin ga wannan inda ta mutu a cikin wannan yanayi, ai ita kan ba ta da labarin aure mai daɗi. Akwai sababbai da dalilai masu tarin yawa wanda ba lokacin ambatansu bane yanzu, amma dai ina gaya miki ki yi ƙoƙari ki ga kin inganta rayuwarki ta aure don ki zauna lafiya. Ga hanyoyin nan zan ambata a gurguje. Hanya ta farko da mace za ta inganta rayuwarta ta aure shine ta bi Allah, ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta bi mijinta. Duk wacce bata bi Allah ba, bata bi annabi ba, to ya za a ki samu rayuwa mai daɗi? Allahn da ya miki gata ba ki abin sa. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah ya ce ku bi shi, ku bi manzansa, sai da ya kira masu imani ya ce ku bi Allah, ku bi manzan Allah. Sai mace ta zo gidanta tana karan tsayewa Allah, tana karan tsayewa annabi, kuma ta je tana cewa ai mata addu'a, tana neman aure mai daɗi, zaman gida mai daɗi. Ya za ki saba wa Allah, ki keta dokar Allah, ki ci mutuncin shari'ar Allah, ki ƙi ki bi abin da Allah ya ce ki yi, ki ƙi ki aikata ibadar da aka ce ki aikata, kuma ki ce kina so ki samu rayuwar daɗi, ke kuma mijinki ya bi ki? Ba ki bi Allah ba, kuma ya za a yi mijinki ya bi ki? Ko ya bi ki sai dai da wata manufar daban. Da haka ina ba ku shawara, iyaye na mata, ku kiyaye dokan Allah a gidanku. Duk abinda Allah baya so a gidanki na aure, kar ki mai da gidanki na aure ya zama dandalin sabawa Allah. Matattarar kada-kada da waƙe-waƙe gidanki, kalle-kalle, fima-fimai na ƙarshen zamani, bayyana tsiraici, a koya wa yara waƙe-waƙe, ba Ƙur'ani ‘ya’yanki sai dai rawa, ba sallah sai kwana cacin, ba ambaton Allah, ba addu’a sai dai bin bokaye. Duk abin da annabi ya ce Allah baya so yana fushi da masu aikata wannan kina yi, ya za a yi ki samu ingantacciyar rayuwa, rayuwa mai daɗi? Da haka iyaye na mata, wacce take so rayuwarta ta inganta, ta nemi sulhu da Allah, ta zauna lafiya da Allah, sannan mijin nan da aka haɗa ki da shi ki masa ɗa'a, ki bi shi. Zan yi bayani daga baya yaya ake yi wa miji ɗa'a. Abu na biyu, ki sani cewa annal zawaja ibada wa fihi ajrun azimun wa sawabun jazil wa barakatun fil haya. Ki sani cewa shi aure ibada ne, sallan nafila ibada ne, karatun alqur'ani ibada ne, sadaka ibada ne, a saka miki lalle a lullubaki a miki guda a yiriri a kai ki gidan mijinki a ajiye ki ibada ne. Kowa ya fita kasuwa, kowa ya fita aiki, ke kuma kina zaune ga office ɗinki ga kasuwanki cikin gidanki, duk matar aure a wannan gidan da aka aure ta anan take girban aljannata, baki da damuwa, baki da haufi, kada hankalinki ya tashi. Wani Allah ya jarabe shi hanyar neman sa sai ya wahala, ya sha rana, ya fita ya bi hadari, ya hau mota, ya yi doguwar tafiya, wani kullun sai ya hau kan inji, ya je ya dawo, ya je ya dawo, ya nemo abin da zai ci. Sai ku aka ce a baki kina gindin inuwa, aka ce a baki kina cikin daki, aka ce sai dai a fita a nemo a kawo miki. Amma kin rena wannan gata da Allah ya yi miki, baki yadda cewa zaman aure ibada bane ba, kina ganin an tauye ki, kina ganin an cutar da ke, ƴan duniya sun ɗauki hankalinki, sun nuna miki wannan rayuwar ba ita ce rayuwa mai daɗi ba, ki fita, wai shi ne rayuwa mai daɗi? Kin yaudari kanki, kin ɓata wa kanki lokaci, da ka aure ibada ne, zamansa bautar Allah ne, kuma lada ake samu. Duk matar aure koyaushe kullum littafinta yana cike, ana ta rubuta mata lada kullum ne, kamar yadda kika san mai sallar dare, mai azumin litinin alhamis, mai sadaka, mai kiyamul laili, kamar yadda kika san ana rubuta masa lada. To insha Allah tabaraka wa ta'ala kema ana rubuta miki lada akan wannan zama da kike yi na aure a gidan mijinki. Wallahi abin ai miki albishir ne, abin ki zuba ruwa ne a ƙasa ki sha, ki yi wa Allah godiya akan arziki, akan ni'ima da ya miki, ya baki hanyar da zaki samu aljanna kina ƙarƙashin inuwa. Mijinki sai ya je gona ya saro, ya tona, ya noma, ya gyara, ya samu abin da zai ci, kina gida kina kwance za ka kawo miki. Mijinki sai ya je office ya tara file, ya yi ta sa hannu, sai ya gaji, sai bayan la'asari ke dawowa, ke ku kina nan ga office ɗinki a cikin gidanki, wataƙila da AC da fanka da air condition ma. Da aka aure ibada ne, kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi yace ayi, kuma kwanciyar hankali ne da kuma lada mai tarin yawa. Sannan duk mace mai aure tana cikin albarka a rayuwarta. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun fankihuma taaba lakum minan nisaa'i masna wa thulatha wa rubaa فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأنا دك آيويني دسكي مغانا أكان أي أوري كما أنباوا دك دسك غباتا سنة أوري سنة دزرية سمى حي يبا ببمتن أدوني أشيني النبي توما من نبي مباونا النبي فاتسي دي أوري. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الله يكيغا من زعل صلى الله عليه وسلم كافن كي أي من أي كو مكا دمان زني من تورو مكا دمان زني كما حسن يأوري كما حسن حيا يبا لكن كيدا كيكي زوناء جنب مجي ki sani cewa kin yi koyi da annabawa ne da manzanni. Abu na uku da yake kawo inganta rayuwa ta aure shine tarbiyyar ƴaƴa mata, karantar da su rayuwar aure, musamman yara ƴan mata. dalilai masu tarin yawa da suke sa muke zaman wahala da rashin dadi a cikin auren mu, dalilai da suke sa muke zama na wahala da kunci a zaman auren mu shine jahiltan ita kanta rayuwar auren. Yau iyaye da ku nake, da ku nake iyaye mata, da ku nake kun fi mai da hankali akan gina jikin ƴaƴanku mata na zahiri. Ta iya daura zani, ta iya gwalangwaso, an kashe mata kuɗi takalmin kaza, atamfar kaza, zoben kaza, sarkar kaza, abinci kaza, kudin makaranta miliyan kaza, yarinya karama budurwa yar shekara 18 19 20 21 in aka gaya miki kudin da aka kashe mata tayi digiri sai ki ji ana cewa an kashe mata yafi sama da miliyan 30 40 50. Amma wallahi an gama koya mata wannan amma ba a koya mata zaman aure ba, kuma karshenta duk bokon da tayi karshenta dai a kaita gidan miji a ajiye ta. Akwai gajeren tunanin da yafi wannan hatta gama shekarunta hudu na digiri ba wani malamin da zai koya mata ya ake kula da miji, yaya ake zaman aure, yaya mace take rike wuta a gidanta ya zama sai ita, yaya mace za ta yi kullun mijinta idan ya fita tunaninta yake yi ya maza ya dawo. Wallahi iyaye na mata ba ku bi na bashin rantsuwa, yau a cikin mata akwai wanda sun iya rike gidansu ta yanda wallahi miji ko fita yayi Allah Allah yake ya dawo wajen matarsa, kuma ya zauna da ita sama da shekara 10 amma bai gaji da ita ba saboda ta kula da kanta, saboda ta ilmantu an koya mata. Amma yau ba ku fiye mai da hankali ku koya wa ƴaƴanku yaya ake rayuwar aure ba. Yau fa daga cikin ƴaƴanku fa abinci ba su iya yi wa miji ba, abinci akwai abun kunyan da ya wuce yarinya budurwa a kai ta gidan miji sai gwalangwasan tsiya da karya jiki da me, amma ba ta iya sarrafa kayan abinci ba. Akwai abun da ya fi ciwo irin ki yi abinci mijinki gagara ci. Ku koya wa ƴaƴanku zaman aure, ku koya musu iya magana ya ake magana da miji kamar yadda ake magana da abokiya da ƙawa, yaya ake magana yaya ake hira da miji. Wallahi akwai yaran da hira zaman hira kawai bata iya ba da mijinta, da an fara fada ake yi da fushi za a tashi, ba laifinta bane uwarta ce bata koya mata ba, waya kawai aka damu a sai mata ta naira 700,600 miliyan 1 miliyan kaza, ta rike iPhone, ta rike wancece, ta rike Infinix, ta rike kaza, amma bata iya rike miji ba, shirme. Kwanan nan wata yarinya iyayenta suka kawo min ita cewa mallam za a yi auren yarinya nan, don Allah muna so a yi mata ƴan nasihun zaman aure da zaman gida saboda yanayi yanzu ana yin aure aure yana yawan mutuwa. Nace to masu magana dai suna cewa ba a fafe goran ranar tafiya, amma za mu jarraba. Da na zo na fara magana da ita ga ta ga uwarta, wai zan mata in dan tambayi background dinta da me za mu fara mata a koya mata ta yi kaza kate kaza, zan hada ta da manyan dalibai na mata wanda suka yi shekaru a gidan aure su koya mata abinda ni namiji ba zan iya gaya mata ba. Sai na fara ce mata kin iya karatun Qur'ani, sai ta ce na iya mana, na ce to ɗaya kenan, na ce ke da za a aurar da kenan da sati biyu sati uku, ni da nake malamin ki kin fara mun rashin hankali, haka zaki je gurin mijin haka zaki bashi ansa? Sai na ce wa uwar to kin ga wannan kuskure ɗaya kenan, kin ga wannan abin da ta mun, to haka za ta rinka yi mijin in ba sa'a kuka ci ba auren ba lallai ya dade ba, Allah ya taimake ku kun kawo ta makaranta. Wallahi haka tace mun, na iya mana bata taba gani na ba ba mu taba haduwa da ita ba kurin tambaya kin iya karatun Qur'ani saboda in likita kazo wajen sa asibiti ai yana dauko abun gwada jini ya gwada ka ko ya gwada bugun zuciyarka ko ya gwada kaza din kafin ya fara baka magani mu kuma da muke almajirai masu koyar da mutane addini dole mu san background dinka shin ma an ma iya karatun Qur'ani da za a rike shi makami ayi addu'a a karanta kaza a karanta kaza to da yawa daga cikin ku mata magana magana da miji bata iya ba yanzu akwai matar da miji sai ya mata kira uku wallahi bata ansa ba sai yayi zage-zage wai dan rashin mutunci dan abu kazan ki baki ajina ne dan Allah ina zuwa nace maka zan zo ya kira daya dudu shiru kande shiru meramu shiru kuma wallahi gashi gata yana ganin zurga zurganta gata a falo yana kallanta yana kira wallahi bata amsawa halin ku fa wani lokacin kamar a dauki tsumagiya a zane ku wallahi yaya miji zai zo yana miki wannan kiraye kira ba za ki amsa ba sai an koya wa ya yaya idan miji ya dawo yaya ake yi wa miji in ya dawo yar zamani zama za ta yi da wayarta a hannunta tana chatin ɗinta yana assalamu alaikum ya fito ya shigo gida wallahi ba za ta tashi tarbe shi ba da yawa a cikin ku akwai ƴaƴan da wallahi ba su iya tarbiyyar miji ba matan da masu shekara 50 60 70 80 60 da wani abu 50 da wani 40 da wani abu waɗannan su suka san in miji ya zo su tashi tare shi amma ƴaƴan zamani a'a tana can sai dai ya zo ya same ta yana sallama za ta ce ƙaru so mana ba za ta tare shi ba da mu mun tashi mun ga cewa iyayenmu in leda bag mahaifinmu ya zo da shi wallahi da gudu suke tashi su karba amma ku tambaya ƴan matan wannan zamanin iyayen sun koya musu haka to ya za a aure ya dade shi sa zawarawa suka yawa a makarantun islamiyu yarinya karama zaki ganta yar kirit da ita yar fit da ita shekara nawa da aure shekara 1 da rabi ga dan karamin jariri kamar kofi a bayanta wai ita ma wai bazawara ce wai ta fito wai an suke ta da danyen takanta wallahi da yarin takanta ba amma gama jin dadin zaman auren ba ta je ta rashin hankali an sako ta ko jiya wata yarinya ta kira ni daga wata kasa ne ba Najeriya ba mallam ina neman shawara kuma ka taimaka ka kira mai gidana nace me ya faru tace wallahi aure na duka wata biyar wai ya sake ni nace kin shiga uku ke ku me aka yi sake ki wani abu ne ya hada mu da shi rigima ta hada mu ni mallam raina ya baci nace in baka so na ka sake ni ka bani takarda ta sai ce oh sake kike so nace eh kawai sai ya dauki takardan kuma ya bata to danye ne da danya danyu ne guda biyu shi bai goge da zaman auren ba ita ma bata goge ba ga yarinta ga rashin hankali ga ba a samu tarbiyyar iyaye ba ba a koya mata hakuri ba wai yarinya duka watan ki nawa wai ke zaki bude baki ki ce wai ka sake ni ka ban takarda a wannan zamanin zaki ce wa mijinki wai ya sake ki ki gani ma bashin auren da ake neman sa ruwa a jallo je ki tambayi zawarawa su ga ya miki muhimmancin aure je ki tambayi ƴan matan da suka zauna a ƙasa ba a samu kasuwa ba su gaya miki yaya muhimmancin miji yake ke kin samu naki auren zaki zo ki sakaka da shi har ki bude baki ki ce miji wai ka sake ni sai ka suka sallame ni yace sakin kike so tace eh to wai bayan ya rubuta ya sake ta ya sallame ta yanzu kuma za a nemi mallam nace lokacin da kika yi rashin hankalin zaki bashi ansa me yasa baki bugo waya kika ce mallam in zage shi ko in gaya masa ki nemi shawara ba me yasa baki ba to wallahi ina so in gaya muku wannan abu guda mazan yanzu wallahi a wata uku zai iya baki takarda ba abin da ya dame shi ko uban sa ya zage shi ko uwarsa ta zage shi ko makota su zage shi ko gari su zage ba abin da ya dame shi yana da wata budurwar irinki da wacce ta fi ki haske da wacce ta fi ki dama dama da wacce daman tana nan tana bakin cikin ya akai kika riga ta shiga zai sallame ki ba abu in sama da ƙasa za ta hadu yaran wannan zamani billahi alazim ko maganganun iyayensu ba su fiye ji ba karki kuskura wai wani abu wai ya hada ki da miji wai sallame ni sake ni sai ya sake ki ya zo barki da tagumi ki zo kina rikici da uwarki a gida da layin bandaki wata bazawara ta je ta yi wani abu aka sako ta daga kannanta ta fara ganin wulakanci wani yaro yana yana aikin banza kin je kin kashe auren ki kin zo kina cinye mana tuwo a gida ki koma gidan mijinki wata kuma mitin akai a gidan nan aka ce dan abu kazanki wallahi sai kin koma in toya ki zai sai dai toya ki mu ba za ki zauna mana a gidan mu ba wallahi sai kin fita kin tafi ki koma gidan auren ki abinda fa ake yi wa mata kenan yanzu a sake ki gidan miji azaba gidan uwa da uba bala'i wannan yasa muka zabi wannan topic din yaya zaki inganta rayuwarki ta aure salin alin ayi maza maza a zauna lafiya ki kai mijinki kabari ki binne shi ki cinye ɗaya bisa takwas ɗinki ki dara kuma naki mutuwa adaman ba abinda kuke so ba kenan ai burin ku a mutu a bar ku ai haka kuke so ai da haka ya ku iyaye na mata a wannan gaba daga cikin abubuwa masu muhimmanci idan ana son aure ya dade ya zauna dan Allah manyan mata dan Allah iyaye na mata waɗanda suke da ƴan mata budare a gaban su ku daina kai su gidan miji ba ku zaunar da su a ɗaki kuka koya musu tarbiyya da zamantakewa da miji ba yaya ake gaida miji yaya ake tarbiyantar da miji yaya miji in yazo da fushi ya ake masa idan miji yana cikin wani yanayi ya ake rarracin sa in za a karbi kudi a hannun miji wace dabara ake masa in yazo da fushi ana tambayan sa abu ko ba a tambayan sa idan yazo yana kukan kaza ya ake masa duka sai an yi amma yau matan zamani gaida miji ki kwana da miji a gida daya wai ba za ki iya bude baki wai ki ce ina kwana ina gajiya ya aka tashiwa ba za ki ba ko jiya ina jin shekaran jiya ina jin wani yana bayani wai wani program wai da ake yi program da ake wai wata mata aka gayyato ta wai sai wata tace ni babbar matsala ta wai sai a ce wai in gari Allah ya waye wai kaje ka samu wai miji wai ina kwana mutumin da ka kwana gida daya da shi wai sai ka gaishe shi kido ba bakinki kamar bakin waccan kaza kin san me malamar tace mata ita da ta bita huka yo me sai kin gaishe shi in ba kin baki gaishe shi ba shi ba zai gaishe ki ba ke bar shi kai wallahi za su kashe muku aure wallahi za su kashe muku aure miji san girma ne da shi kamar gembo miji ko sarki bai kai shi sarauta ba miji fa in yazo gida mulkin sa shugaban kasa ma fa wallahi albarka miji fa ga miki ji yake yi fa yana kafafa fa gani yake fa shi fa komai fa shi ne fa ki lallaba kayanki a zauna lafiya wata mata ni ta burge ni ko magana ta zo wa mijinta sai ta ce ranka ya dade sai ta ce yallabai wallahi haka take ga kuma in ta ce ranka ya dade sai ce na'am yallabai sai ce hajiya akai yana jin dadi yana gaya abokanansa wai mata su ce masa take yallabai ranka ya dade in yayi bala'i yayi bala'i yayi bala'i tace Allah ya bar mun kai Allah ya tsare mun kai Allah ya huci zuciyarka duk wannan abin da kake na san so kake yi na gyaru na ma alƙawari na daina wannan abin an daina shi har abada a gidan nan ba za a sake yi ba a shiga wani zancen ba wannan ba nan da nan minti biyu uku sai ga ya sauka amma wata in ya zaga za ta zaga in ya fada za ta fada in yayi fushi za ta yi fushi akwai mijin da yace wallahi malam in nayi fushi da matata sati biyu to malam ni da samun ta kuma sai na kai wajen wata biyu ita ninka mun take yi yanzu mata ke kaurecewa maza mu abinda muka sani namiji yake kaurecewa mace a shimfida ya guje ta amma zamani ya kai da taurin kai da tsaurin ido da rashin tunanin nassi da shari'a mace sai ta kaurecewa mijinta ta debi wata guda sati biyu ba ta kula shi ko azo tsakaninka da ita na kwana ko ka amsa ko baka amsa ba shikenan tsakaninka da ita ba ni kudin cefa ne ka dauka ka bayar ko kula ka ba za ta yi ba za a dabo abinci a kawo maka ta musamman wanda ta tara gwamnati ta tara yaya billahi lazimu yayanta take maidawa abokanin hiranta da wasanta ka zo falo kai ta buge buge ba za ta zo ta zauna ko kusa da kai ba wai sai in ka bukace ta ka kira ta malam mata suna da hanyoyi sun fudari sun fi dubu 30 din banza na azabtar da miji kuma ba abu mai ciwo irin namiji ya zo gida ai banza da shi kana zaune in ka kira ta sai ta zo ta tsaya a kanka me ka faɗa abin da za a yi dauko man kaza in ta dauko sai ta fita bashi sai ta kira yaranta su ta hira da shi da su ina mijin ba za ta zauna kusa da shi ba wai me wai tana fushi da shi shimfidar sa ba za ta zo ba in kuma shi yake binta a daki to ya shiga uku da wulakanci zai je ga fuska kamar ta saniya a turubu ne a gigice ba wankan kirki ba kwalliya dan turaren da ake shafawa ba za ka ji shi ba haka za ka ganta kamar ta fito daga kabari ta kwanta ta dage fulanta ta yi can wato idan maza suna ba mu labarin ibn azabar da wasu matan suke musu hankalinka bai dauka ba dan Allah baiwa Allah kake zama irin wannan matar ki inganta rayuwarki ta aure in miji ya juya miki baya labarin bai da dadi dan ku tarbiyantar da yayanku ya ya kamata a zaman aure kafin ta gama sakandare kafin ki kai ta gidan mijinta ga kissar ummu hakim ta kira yatta da za ta aurar da ita tace ina tunatar da ke abubuwa kamar haka yanzu zaki bar gidanki zaki bar gidanku zaki koma gidan wani bako ki san ya ake zama da bako zaki bar wadanda kika saba zaki je ki hadu da wanda baki saba ba da kina kwana da babanki da mamanki a gida daya yau za a hada ki da wani mutumin da kawai a titi kuka hadu da shi sai labari sai waya yau zaki kwana a daki daya da shi a shimfida daya zaki je ki yi abinda baki taba yin sa a duniya ba labari kike ji wani zai zo ya kusance ki ku yi alakar aure da shi ba daya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba rana ba iyaka ba lokaci sai kin yi hakuri kake bari mijinki ya ga wallanki wannan ummu hakim take ga yawa yatta budurwa za ta kai ta gidan miji kake bari mijinki ya ga kazanta a jikinki karki bari mijinki ya ji wari karki bari ki hana mijinki bacci lokacin baccin sa kada ki hana mijinki hutu lokacin hutun sa kada ki bar mijinki da yunwa lokacin cin abincin sa yayi yazo a ce masa ba a gama ba daga cikin azaba da illa da mata suke da shi a yau shine kin yi wa miji abinci shi yasa da yawa mazan ku a titi suke sayen shinkafa da wake kiga mutum mai daraja ya tsaya da mota ya ce mai shinkafa da wake kawo a zuba masa yayi parking a mota ya ci saboda wallahi in yazo gida wulakanci zai gani wani bawan Allah ya ce duk mai gidan da kaga kullun in yazo zai dawo gida sai ya tsaya ya sayo kaza 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 abinci to wannan ya nuna ko dai ba a masa abincin ko ana masa marar dadi ko ba a gama masa da wuri zai zo ya gaji da jira habbacci ya dauke shi bai samu abincin ba ko kuma ana yi masa marar dadi ya kamata ki zama mai kishi me yasa mai gidanki baya cin abincinki tace kada mijinki ya neme ki a shimfida bai same ki ba kuma lokacin da mijinki baya son ki zo wajen sa kaurace masa kar ki zo yanayin da zaki zama wa mijinki cingam yana korarki in ya bukace ki kina kusa da shi alhamdulillah lokacin da yake bukatar hutu ko yake bukatar privacy ko zai yi waya ko zai dan tattauna ko zai yi magana kasuwanci da abokanansa tashi ki bashi wuri ki je ki shigaltu da wani abun haka ake yi yau haka kuke tattara ƴaƴanku ai guda a dauki jibjib da motoci masu tsada a kai su an dauki hoto an yi alfahari an je an yi taro an yi picnic an yi menene an je an kama event center an kashe kuɗi ta zo an yanka cake yar miji ya rungume ta rungume shi ta sumbance shi ya sumbance ta sai an je gida kuma ba abin da ta iya ki ji tsoron Allah ki inganta rayuwar ƴarki a gidan mijinta koda kin kwanta a kabari hajiya abu na hudu alal mar'ati an tuhafiza ala sihhatiha lalle wajibi ne ga mace ta kula wato da ainihin wato lafiyarta aqaliyan wa jismiyan daga cikin abin da yake tsare rayuwar aure mace ta zama tana da lafiya kun ga mu nan masu karantawa wallahi mun sha zuwa sai a zo a ce malam ni gaskiya ina neman shawara ya zan rabu da matata. Me ya faru? Wallahi malam bata da lafiya. Me ya faru? Wallahi infection ne da ita malam. Kullun infection. Tana zubar da wani abu a gabanta mai wari. Kin ga wannan harkar ciwon sanyin? Kin ga wannan infection din? Da yawa daga cikin mata ba su ma san yaushe yake kama su ba. Miji ne zai koya miki ya zaki kare kanki daga wannan cututtukan na zamani? Shi mijin ma ya ma sani? Akwai ciwon da zai kama ki ba zai bari a sadu da ke ba. Da daukewar ni'imar mace. Kap mace duk ni'imar ta ya dauke gaba ɗaya, duk matar da ba ta da ni'ima ni'imar ta ya dauke. Ciwo ne. Amma waye ma ta sani? Waye ma take kokarin ta kiyaye lafiyarta ta tsare wannan ni'imar da ke tattare da ita? Ya zama alakar aure kina kuka mijinki yana kuka, wannan irin bala'i ne. Ke kullun ba jin dadin rayuwar aure dake, kuma baki damu ba. Wata tace yau shekaran mu kaza a haka muke. Shi ciwo ita ciwo, baki da lafiya baki sani ba. Yanzu wannan harkan infection din ya zama ruwan da wallahi ni na gaji ma da amsa fatawa akan infection. Wani ya kawo matarsa, gaskiya bazan iya ba, zan sallame ta, ciwo ne da ita. Ni malam ya kaurace mun, ya guje mun, yace to ya zan je kanta a wannan yanayi? Ni ma an kamu matarka ta kamu da ciwo na infection din nan, ta je gurin likita ba asiri ba sirri. Likita ya ce ki je ki kira mijinki ya zo. Da girmanka da gemunka da mutuncinka a zaunar da kai a ce to sai ka rinka kula, za mu ba ku magani ko ko biyu. Lafiyar ka kalau, amma matarka ta sha kai ma ka sha. Ko likita ya kaba mata doka ya ce kar ka yadda ka kusance ta sai bayan sati biyu ta gama shan magani. Yaya aka yi kika bari lafiyarki ta lalace a gidan mijinki? Akwai matar da fa saboda wannan yawan infection din gaba ɗaya mijin ƙaurace mata ya koma ɗakin kishiyarta. Me aka yi? Kasuwa ta ci da ke. Wata ta zo tana kuka, ya ƙaurace mun, ni baya kula ni, yau shekaran mu biyu, ya ƙaurace mun a shimfiɗa, baya mun kaza. Ni wallahi zan kashe auren nan tunda ba sauna yake ba, ya bani takardata. Idan ka kuskura baka binciki mijin ba, haushi ya kama ka cewa mijin bai da tsoron Allah ya ƙaurace wa matarsa, baka tambaye shi ba, za ka yi kuskure. Idan mace ta kawo larura irin wannan na ƙauracewa, a kira mijin a tambaye shi. Da aka kira mijin aka tambaye shi, yace malam kaza ma ce, ta je ta ɗebo wa kanta ciwo. Yace malam kullun tsiyaya take yi, wani abu ne mai wari, in ya zubo a jikinta wari. Yace malam bana sha'awarta, magana ta Allah aure zan ƙara. Nace ke me yasa baki faɗa ba? Bara ce bayani ba. Ba wayo ba basira, aje a nemi magani ba ta je ba, tana nan tana gaba da mijinta. Yaya zai iya kusantanki a cikin wannan yanayi? Alal mar'ati an tuhafiz ala sihhatiha fi hayatiha az-zawjiyya. Lalle mace ki kiyaye ainihin wato lafiyarki a rayuwarki ta aure. Waɗannan maganganu ne na sirri da amana nake gaya muku, ba ko ina za a je a gaya muku ba. Amma ni na san aure yana mutuwa saboda wannan larurar. Sai iyaye ce, yarinyar arziki, yarinya mai mutunci, yarinya mai biyayya, wallahi momi ko hannu ka sa mata, wallahi ba za ci je ka ba. Yarinyar da take girmama mu, yarinyar da take mana kaza. Mijin nan bai da mutunci ba, dan arziki ba, gashi kaman mai addini, ashe dan iska ne mara mutunci, ya sako mana ya. Hajiya ki bincika yaya akai aka saki yarki, watakila illa ce a tattare da ita, ke baki sani ba. Duk inda kika je gidan biki, kowane banɗaki da tsafta ba tsafta, ki je ki tsuguna kina bawali. An daina yi. Wallahi akwai matar da malam ta burge ni. Duk gidan bikin da aka gayyace ta malam da Dettol da Aizal ɗinta a cikin jakarta, wannan jakar dai tasu ta mata da suke ratayawa, in za ta shiga larurar banɗaki ta kama ta, za ta samu wadataccen ruwanta. Na farko dai ba ta shiga banɗakin public banɗaki, duk taro in aka gayyace ta ba ta shiga, sai in ya zama matsin dole. In ko ya zama dole da jakarta za ta shiga, sai ta feffesa, ta sa tsintsiya, ta wanke, ta gyara, da tishin ta da detol din ta ta watsa sannan ta tsuguna ko a ƙasa za ta yi bawalin wallahi sai ta watsa wannan abun na san matar suna nan ba ɗaya ba ba biyu ba wai dan me lituhafiza ala sihhatiha dan ta kare lafiyar ta da ta je ta ɗebo cutar da mijinta zai kaurace mata fa ai gwanda ce haka da hasara gwara gida danci a makaranta ku ta shiga ban dakunan makaranta mata ban dakunan su na makaranta ba kyan gani kowace ta je ta tsuguna ki ɗebo cuta a can a asibitoci bas asibitin ban dakin asibiti ban dakin kaza wallahi ko hotel mutun yaje ya sauka wallahi sai yayi taka tsantsan da amfani da toilet din su in ba ingantaccen hotel ne da suke sa magani suna wankewa ba ka je ka ɗebo cutar da hakka mutu ba za ka rabu da ita ba ko gidan babanki ne da gidan mamanki ban ɗakin da mutum biyu uku hudu suke shiga akwai hadari wani bawan Allah ya burge ni yace mallam ai ka gani yace ko matata ba ta shiga ban ɗaki na nace ha ba kai koya za kai wannan irin mummunan ɗabi'a ce ba kiyayya bace ba gaba bane ni ban ɗaki na a duniya ni kadai nake shiga me ya faru yace a'a saboda akwai cututtuka ni yanzu in na kare kaina ban da garantin gidan biki da gidan yini da matata za ta je ban san me take dauke da shi ba duk da akwai alaka ta aurataya amma bazan bari a samu ciwo a ban daki na ba wallahi shi kadai yake mu'amala da ban dakin sa dan me dan ya kare mutunci ya kare kar ya samu ciwon da zai zo matarsa ta gagare shi maza nawa suke mutuwa saboda ciwon sanyi ya kashe su mutuwa a tsaye yana da ransa amma ya mutu ba namiji bane da amfani da wasu abubuwa na wasu akwai abin da ba a so wani yayi amfani da shi kai ma ka dauka kai amfani da shi amma mutane ba sa kiyayewa Allah kiyaye mu dan haka ku kiyaye ainihin wato lafiyar ku akan abin da zai iya cutar da mace ku kanku abu na biyu lalle mace ta yi kokari ta rage mai da maiko a jikinta shine taqlilud duhun wal cholesterol ki rage mai da maiko da samar da cholesterol a jikinki saboda samuwar shi cholesterol da mai da maiko a jikin mutum yana sababbar da ciwuka na zuciya ciwon zuciya hawan jini ciwon kaza duk wanda kika ga hawan jini ya kama shi to daga cikin sababban kamuwa da hawan jinin nan akwai wasan nauyi in yayi mutum yawa kilonsa in yayi yawa weight dinsa idan yayi yawa maiko idan yayi yawa a jikin mutum yana iya sababa mai hawan jini duk wanda hawan jini ya kama shi kuma to da hawan jini da ciwon suga dan juma ne da dan jummai da wahala kiga mai hawan jini bai da ciwon suga sai mai rabo da wahala kiga mai ciwon suga bai da hawan jini sai mai rabo ƴan uwa ne tare suke tafiya da juna sun hada kansu ba sa rabuwa yaya zaki bari kina matar aure irin wannan ciwo yazo ya kama ki kullun sai kin sha kwaya ga shan maganin hawan jini da sugan nan yana rage ni'imar mace shan maganin hawan jini da sugan nan yana rage karfin namiji fertility na namiji yana da illa a gare shi kuma amma dole a sha shi kullun maganin kar ayi kar a fara ki ga mace ta sa kitse a gaba tana ta hadiye kitse kina da lafiya kuwa zai toshe miki veins dinki hanyoyin gudanar jininki zuciya ta buga jini baya zagaya ta ko ina a ce kin kamu da kaza ke ne fibroid ke ne wacece ke ba ciki amma ga ciki rushe shi wata aka yi mata aiki fibroid kai sai da aka cire ya kai bokiti guda na wanka bokiti ke tabbar da shi nama ne kawai a cikin cikin ta ba ciki bane ba kuma ciwo ita ba ta samu cikin ba mijin baya jin dadin mu'amalar auratayya da ita saboda tumbi da ta tara da kiba ta tara ashe ba ciki bane fibroid ne ga kashe kuɗi ga hadari me yasa zaki wasa da lafiyarki dan haka ya kamata ku yi kokari ku rage nauyi kiba tara kiba ba burgewa bane, sai dai in Allah haka yayi ka, to shi ma sai kai kokarin yaya zaka rage nauyin ka, yaya zaka rage fadin ka. Ya kamata mace tana da wazani, tana da skeli, tana auna kilonta. Idan kika wuce kilo kaza, likita zai ga miki to kina cikin wato hadari, kin zama obesity. Menene obesity? Wani nau'i ne na nauyin da dan adam zai yi. In ya kai wannan nau'in, to shikenan anytime hawan jini zai iya kama shi ko ciwon zuciya. Amma yau a cikin ku wa take da kilo a gidanta? Wa take da skeli na auna nauyi? Ba take da shi dan ta gane lafiyarta? Wai tausayin da nake ji miki, da zarar ciwo ya kama ki kin kwanta, mazan wannan zamani fa canja matan suke yi. Asibiti, 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 yau asibiti, gobe asibiti, gobe laulayi, jibi ya zo ba lafiya, gata ya zo kina ciwo, wannan an kwantar da ke sati biyu, an dawo da ke kaza, wallahi ba zai iya jurewa ba. Sai ki ji iyayen sun fara cewa to tunda mai laulayi ce mai matsala, ai sai ka nemi wata. Kaga wani in kaga ba za ka iya ba, kawai ka sallame ta. Akwai kes din da aka kawo min, matar saboda yawan ciwo da laulayi, iyayen mijin suka ce masa ka sake ta ka auro wata. Ya gaya mata cewa wance ba zan iya rike ki ba, kin fi ƙarfi na, ciwonki ya yi yawa da larurarki ta yi yawa, ki koma gidan iyayenki. Karki manta, in shi mijin ne yake da larura, wallahi akwai matar da za ta tsaya ta yi ta jinya su har ya mutu. Mace ba ta fiye rabuwa da miji dan yana da ciwo ko larura ba, amma namiji yanzu zai hakura da ke idan ciwonki ya yi yawa. Dan haka ki kiyaye lafiyarki. Duk abin da zai iya kawo miki mushkila, abincin da yake da yawan mai a tattare da shi, yawan kitse a tattare da shi, naman kaza ne in kin zo ki rinka bare bayan wannan abu mai dadin da kuke ji yana da dadi na naman kaza, guba ne. Wannan duk duniya likitoci sun faɗa. Kaza ba akwai fata a bayanta ba? Wannan maiƙo ne gaba ɗaya, ba nama bane, maiƙo ne, guba ce. Amma sai ga mutum ya soya kaza, ta soya kaza, tana cin wannan saboda ya fi komai daɗi a cikin nama. Ki rinka barewa kina zubarwa, saboda zai iya miki illa. Ki kai lokacin da ciki ma ba za ki ɗauka ba, ki kai lokacin da ba za ki sarrafu a wajen mijinki ba. Kin yi nauyin da ko kin yi ciwo ya kama ki, ya gama kashe ki, kullun cikin ƙwayoyi. Ya kashe miki ainihin wato mate kukanki gaba ɗaya. Yawan cin nama mai maiƙo da shi kansa naman mutum ya yawaita cinsa. Nama likitoci suna faɗan ƙa'idar da ake so mutum ya ci. Ba a so baya cin nama, amma ba a so nama ya yawa kuma, saboda illolin da yake tattare da shi, al-lu'um. Kuma naman kala-kala ne. A tambayi likitoci su faɗi wani nama ne ya fi lafiya a jikin ɗan adam. Kuma nama shekaru ne. Idan mutum yana da shekara daga kaza zuwa kaza, ba laifi ya ci naman dabba kaza. Idan mutum yana da shekaru daga kaza zuwa kaza, to abin da aka fi so ya fi cin naman kaza. Kamar misali, duk mai yawan shekaru da girman shekaru, to ya mai da hankali akan cin naman ƙaramar dabba. Mai ƙaramin shekaru zai iya cin naman saniya, zai iya cin naman raƙumi, zai iya cin naman kaza. Mai manyan shekaru ana so ya mai da hankali da amfani da kifi. Ko mai gidanki ne kika ga ya risana, ya yi shekaru, rinka sarrafa masa kifi, saboda kifi a cikin nama ba naman da ya kai kifi lafiya. In kin lura da kifi, naman ne zalla, ko kitse babu a cikinsa, tar haka ake cinsa. To haka ake so mutum ya ci shi, sai ya masa amfani, kuma yana ba da dukkan abubuwan da ake bayarwa na gina jiki. Bal wani lokacin ma kifin ya fi amfani a jikin ɗan adam sama da nama ɗin. Kwai ba koyaushe ake cin kwai ba, yawaita cin kwai, soya kwai, yawaita kaza, yawaita kaza. Mutum yana cin kwai, yana cici, yana ta gina mai jiki, yana tara masa mai kwa jikinsa, akwai hadari. A ci shi iya kadari, iya bukata. Duka shawara ce nake baki, wai fa sai da lafiya za a yi zaman aure mai dadi. Madara da nono ana so mace ta rinka shan sa, amma ki rinka nesantar mai yawan kitse da mai a cikinsa. Yanzu akwai wanda suke sa man shanu a gaba, suna hadiyarsa man shanu. Akwai wanda idan an yi layya, gaba ɗaya kitsen ita take tattarawa da cokali take kurban kitse. Kin kashe kanki. wai ai kitse dadi ne da shi kitse kaza ne sauran su yanda yake daskare wannan a waje haka zai shiga daddaskare miki a hanyoyin jininki daka ya kamata mace ta kiyaye duk abin da zai iya cutar da lafiyarta dan kar ki zo ki zama jangabo mai gidanki ya watsar da ke na farko dai burin namiji da mai zai samu matar sa lafiya kalau ya samu biyan bukata ta kula da tarbiyyar yara kuma a samu alakar aure da ita lami lafiya in baki da lafiya duk wannan zancen babu shi ba sannan ku yawaita cin abincin da duk zai inganta lafiyar ku duk macen da ta san me take yi to tana zaban abinci da nau'in abinci da za ta ci ya gyara ta ya gyara mata fata akwai abinciccika masana abinci a cikin ku suna yin bayani akwai abincin da zai kara miki haske akwai abincin da zai kara miki ni'ima ta mace ya baki rutuba ki kokari ki ne sanci duk abin da zaki ci ya sabbaba miki bushewa ta ya mace akwai matar da bushewa take kamar ya bushewa bushewar gaba gaba ɗaya ni'ima ta dauke mata karkab ta zama ba ta da wata ni'ima a tattare da ita ki nemi abincin da zai taimake ki ya inganta miki mutuncin ki na ya mace ta yadda mai gidanki ba zai iya bukatar wata ba ba zai yi sha'awar wata ba ya ji cewa kin gamsar da shi duk abin da ake bukata ga ya mace kina da shi alhamdulillah kul man harrama zinatallahi allati akhraja hali ibadihi wattayibati min arrizq wa yahana mutum yayi amfani da abu mai kyau ya inganta rayuwarsa wanda Allah ya bayar da dadadan abubuwa da Allah ya bayar amma yau a cikin ku akwai matar da daidai da abincin da ya kamata ta ci ya kyautata ta bata san shi ba kuma ba za ta tambaya ba irin shirye-shirye da ake yi na girke-girke bai kamata ki bari irin wannan shirye-shirye ya tsallake ki ya wuce ki ba musamman da ake a kafafen yada labarai na ji ko na gani saboda zaki karu akwai mijin da girki zaki mallake shi wallahi akwai girkin da za a koya miki zai yi miki maganin cututtukan da suke damun ki hatta yara da kuke gani ƴaƴa yara wallahi duk an yi rubutu mace mai yara kanana wani irin nau'in abinci ya kamata ta yawaita yi a gidanta wanda zai inganta rayuwar ƴaƴanta ya gina musu jiki amma yau a cikin ku mace nawa ce ta san irin nau'in abincin da za ta rinka sa mijinta yana sayowa ta rinka dafawa yaranta ko tana sa musu zuwa makaranta wanda zai gina jikinsu ya kara musu lafiya sai dai ki je ki ta musu abincin da zai sa musu ciwo da cuta kullun danki yana kan gudawa kullun danki yana ramewa yana bushewa kullun danki yana asibiti ko diyarki tana kaza saboda me wala Allah wani nau'i ne na abinci da ake yi a gidan wanda yake cutarwa ba tare da kekin sani ba wannan karatun yana da muhimmanci ku gane shi akwai abinda ba a samun sa a makaranta kai tsaye bincika manya-manyan mata waɗanda suka san rayuwa tattaunawa da su zai taimake ki ƙwarai 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 da gaske yanzu akwai abincin da namijinki zai ci ke ba lalle ki ci ba akwai abincin da ke zaki ci akwai wani hadin da zaki mijinki kuma ba lalle ya sha ba ya ci ba yanzu macen da take shayarwa akwai nau'ukan abinci da mai shayarwa ya kamata ta rinka ci akwai nau'ukan kayan shaye-shaye dangin su koko su zoboro da su tsimi su kaza da ya kamata ta rinka sha saboda tana shayarwa mace mai ciki mai juna biyu akwai nau'in abinciccikan da ya kamata da zarar ta samu juna biyu ta nesance su akwai kuma nau'in abinciccikan da ya kamata ta kula da su za ta rinka amfani da su yau matanmu dan Allah kuna koya wa ƴaƴanku waɗannan abubuwan kun fi mai da hankali akan sai musu wayoyi kun fi mai da hankali akan gina gangan jikinsu to duk macen da ta kuskura a zaman aurenta ta kashe kanta ciwo ya kama ta sai kin zama abun tausayi ki zama kamar kayan wanki ki je gida a ga an gaji da kai ki asibiti saboda ke kika yi sakaci ciwo ya kama ki kina zaune a gidan mai gidan uwarsa ta zuga shi kashe kudin da kake yi yayi yawa wallahi akwai matar da tace min uwar mijinta ta same ta tace dan abu kazanki kudin da kike ci mana a gidan nan ya isa in zaki warke ki warke in ba zaki warke ba ba za mu iya ba dana ba zai iya daukan wannan wahalar ba daman jangabo aka kawo mana ashe baki da lafiya aka tattaro aka kawo mana haka ta sa yaron nan ya saki yarinyar nan shikenan sai ki zo baki da tsari hatta nau'in abinci baki san me zaki ci ba mace take shaharwa akwai abin da za ta sha ta rinka samun mama nono nono mai kyau ya rinka zuwa kiga yaranta kamar ana bashi wani abu mai tsada a'a nau'in abincin da kike zai ga yaron da karfinsa da kwalinsa nau'in abincin da kike ci yana iya sabbaba wa danki ciwo da gudawa da rashin lafiya da yawa masana suna cewa idan ka ga mace danta yana yawan laulayi binciki watakila nau'in abincin da take ci ita take sabbaba wa dan yake kaza yanzu in yaro ya zama yana yawan gudawa kun ga ai asibiti ake kai shi to wallahi uwar ya kamata a fara kaiwa likita ya bincike ta to shi dan me zai gudawa abin da ya sha ne ya sabbaba masa gudawa nonon da ta bashi ne yake da wata illa ta ci wani abu ne amma yawancin ku sai ku kai su asibiti ku yi ta kace kuɗi ku kuma ku duba lafiyar ku ba malam ya hakuri da ce min mai gidana ni wallahi kaza kaza ya ce shi fa zaman hakuri yake yi da ni kaza kaza shi wallahi a wajen kishiyata shi ba haka yake ji ba shi wallahi kaza 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 ha da sauranki baki ma shirye zaman auren ba shi ai nake gaya miki zaman aure kamar zaman kamar ofishin shugaban kasa ne aiki ake papur sai an yi da gaske ki nemi abinci cika da zaki rinka yi da zai kula da lafiyar mijinki yanzu misali matar da ba ta da tsari sai ta je kasuwa a siyo mata salad a siyo mata kabeji a siyo mata kaza sai ta zo ta yanka wa mai gidanta ba ta wanke shi ba salad din da yau da ruwan kwata ake yin sa da yawa salad din kasashen kasan nan da ruwan kwata ake yin shi da kashi da ake bayi ake masa bayi bayi kije ki siyo shi ba wankin kirki baki je kika koya ya ake tsaftace salad ko kabeji ba sai an wanke shi da gishiri wani lokacin sai an sa shi a cikin gishiri ya ma dade saboda gishiri yana kashe bacterias da germs da waye yana kashewa kin je kin yi kin dauka kin bashi ya ci ya kama gudawa ya mutu ana ta cewa Allah jiga Alhaji ga wacce ta kashe shi a gida ba a sani ba wallahi duk lokacin da kuka ga gida kowa yana gudawa wanda ya kamata a fara tuhuma matar gidan abinci aka ci galiban in kaga gudawa to wani abu aka ci yau matan mu a shirye kuke ku tsare lafiyar kanku da gidajen ku akan nau'in abincin da zaku ba mutane ki ga mace ta yi wanke wanki ta bar kwano a bude kura mai gida a zo a sa mai abinci a haka ya je ya ci ashe da kwaya cuta danki so ya hau ba ta sani ba beran da yake kitchen dinki sai ya nemi shawaran ki dan zai shiga cikin kwanukan ki kenkesan da yake zurga zurga a gidan ki da yake kazama ce ke kenkesai suke ta yawo sai ya nemi shawaran ki da zai shiga in kenkeso yake kashi ko fitsari zaki gane kudaje da kwalara kwalara a kitchen dinki da yake kazama ce ke ke kitchen dinki kamar kashi aka kulle a ciki kullun kudaje wannan gudajen sai sun nemi shawaran ki yayin da za su yi kashi su zuba a cikin kwanuka rufe kwano ma baki iya ba wanki kwano baki iya ba akwai mai gidan da ya kama matarsa billahi azimu ya abinci za su sa mai kawai da ta zo kwanon da aka ci abinci kawai sai ta sa ya tsanta sai ta katse sama kawai sai ta zuba mai miya da ya zo a gaure gaure sai ya gane ai wannan kwanon an faci abinci da shi yaya akai wallahi gaggawa nake yi ban samu dawa na wanke ba Subhanallahi 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 kwanan da wani ya ci abinci kuda ya bi kura ta hau saboda rashin mutunci da mutunta aure da tsare lafiyar mai gida ki dauka ki bashi ba tare da kin duba lafiyar kwanan ba da haka dan Allah iyayena mata ku kula da lafiyar ku sannan motsa jiki yana taimakawa mace wajen kulawa da lafiyarta wai me yasa nake magana akan kula da lafiya saboda na sani cewa zaman auren nan fa baya yiwa in ba lafiya fa ba za ki muru ba shine zancen kar ki dauka yawan kwalliya da ado da wannan shine kada lafiyar ma jari ce idan ya tabbata kullun zai zo dakin ki ba lafiya shi zai ta taimaka miki zaki fita a ransa motsa jiki yan ayyuka na gida kar ku yi girman kai idan kina da mai aiki wai kice ba za ki wani aiki a gida ba kuskure ne hajiyoyin alhazai Allah ya ƙara arziki da wadata hajiya 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 da ke nake wallahi kar ki yadda da kwanciya a daki ana miki komai dauki tsuntsiyar kiki ba wai kaskanci bane ba wai rashin isa bane a'a wannan tsuntsiyar da kike kadawa kina motsawa gangan jikinki yana buƙatar haka din dan wanki kayan miji dan underwear na miji gajerun wandunan miji best best din miji a yanzu kina nan sai an dauki wannan kayan na mijin ki an kai wanki ga motsa jiki kina da shi ba sai kin biya kuɗi ba baki da damuwa wannan wankin da zaki masa ki gumi wannan gumin da kika zubar albarka ne alheri ne ga lada a wajen Allah ga samun karbuwa a wajen miji ga kaza kaza hajiya kin san cewa akwai auren da ya mutu saboda matar ta ce ba za ta wanke gajeren wandan mijinta ba tace mallan kawai sai ya dauko boxers dinsa wai ni zan rinka wanke masa boxers dinsa wai gajerun wanduna nace to yanzu baiwar Allah idan zai kai wanki sai ya debi gajeren wandan sai ya kaiwa mai wanki ke yanzu zaki ji dadi a ce yau ga gajeren wandan mai gidanki a wajen mai wanki an shanya a titin unguwar ku saboda baki da lissafi koko ƴaƴansa maza zai bawa gajeren wandansa su wanke koko ƴaƴansa ƴan mata su za su wanke masa koko so kike shi zai tsuguna da kansa ya wanke ya shanya waye kamata ya masa matarsa yanzu onda waya air best din riga ciki sai mai gida ya sa an kaiwa mai wanki to nan asiri babu asiri ba sirri a gidanki to yin wannan shi kansa zai taimake ki dan zurga zurga a gida wanda Allah ya musu arzikin fili a gida a zagaya a tafi da kafa ki duba ma'aikata je ki daki kaza in wata islamiya ko makaranta taka da kafa ki je ki dawo in ma baki dan Allah ba akwai ciwon da zai kama ki likita zai ce hajiya kullun ki rinka zagaya unguwar ku sau uku dan haka motsa jiki yana da amfani a wajen yamace yana karawa mace lafiya yana kara mata ni'ima kai har gudu in ya kama abun mamaki malam sai yau ga hadisi an ruwaito mana manzon Allah da nana Aisha suna rugawa da gudu kun san me sirrin motsa jiki ne ai in ba ka ba suna buƙatar su yi wani guje-guje annabi yana rugawa da gudu a gida ai nishadi ne da haka ke ma a gidanki in akwai fili lokacin da yara suka tafi makarantar firamare suka tafi sakandare ba kowa kori mai aiki ta tafi can ki sa ƴan kayan ki na training akwai na mata ki ruga da gudu ki gumi ki je ki dawo ki je ki dawo wallahi kiya ga lafiyarki zai rage miki nauyi zai rage miki yawan kitse sannan kuma zai kara miki lafiya zai kashe kuma kwayoyin cuta a jikinki wadanda Allah ya hore musu suke da ruwa da ake swimming pool swimming pool yana da amfani kwarai ga wadanda Allah ya hore musu matar gida ki sa mai gida ki ce kai mun lafiyayyen swimming pool a bayan daki na amana wane ni kadai ko ni da kai idan dare ya tsala ba kowa ku shiga ku yi wasannin ku abun ku ku yi wasa da dariya wai me yayi amfanin arzikin in ba a ci aka more ba ku yi shi iya daidai ruwa daidai tsaki yanda in kin miƙe ba za ki nitse ba ai ta linkaya din nan linkaya wasa da ruwa shiga ruwa hanya ce ta motsa jiki da kuma kawo wa zuciya hutu da kwanciyar hankali da dadi wanda Allah ya hore mu suna da wuri su yi wannan hawa keke ko keke na cikin gida da ake yawo ko keke da ake fita wannan in mutun ya samu dama mata dai ta aure ba za a ce ta hau keke ta fita waje ba amma akwai keken da yake a daki keke ne amma a daki zaki ta wansu kina tsaye in Allah ya hore miki sa kudin ki ki siya tunda baki zuwa wurin motsa jiki sai keken ki ki hau kina zaune kina tattakawa sai ki taku 200 300 400 yana ƙara lafiyar gwiwa lafiyar gabobi zaki gumi yana ainihin wato suspension na zuciya kitsin da ya lullube zuciya zai rinka konewa haka mai gidanki shi ma yayi ƴaƴanki su shi yasa zai ga yara sun fi lafiya galiban saboda wannan bal da guje-guje da tsalle-tsalle suke yi ba ku gaba Allah da ikonsa yaro karami haka kawai a gida, yaro karami da bai gama wallaka hankali ba sai ga yana ta gudu shi kade far yaje ya dawo far kada ce bari zaka fadi bari zaka fadi a kyale shi idan ya fadin in Allah ya sa da bai kare ba Allah yana tsare su mala'iku suna bin su wannan gudun da yaro yake din motsa jiki ne na wannan lokaci da Allah yake so yayi shi in baki da ganewa ba baki ga jaririn ki yana kwance ba sai ya rinka haka yana haka yana motsa hannu yana motsa kafa baki lura ba ai ya kamata ki tambaya yau dan me dan a nuna miki muhimmancin exercise a rayuwar dan adam yaya hajiya zaki zo ki zauna a gida kawai sai dai ki ci mai kyau ki sha mai kyau baka motsawa da kofan pass mi ko mun cokali ba ni ruwa kai wa mai gida abincin sa a cikin ku hajiyoyin birni fa akwai wanda wallahi abinci bara ta dauka da hannunta ta kai tira kar mai gidanta ba yar aiki take kaiwa yanzu ke ya kamata yar aiki ta rinka shiga ɗakin mai gidanki inda yake cin abinci idan ta kai masa ta yi wata kwalliya ya ganta ya sha'awa fa kina shirme ko ba a sha'awa baki san ana sha'awar yan aiki ba baki san cewa yanzu zamani ya lalace masu gida suna neman mai aikin su ba ko tsohuwa ko yarinya da haka yana cikin wauta da kuskuren da kuke yi wai sai mace saboda wadata da gata wai sai ta zauna wai a ɗakin ta wai an mata abinci wai a kai wa miji miji an yana so ya gama ta sa ta kai abinci ta tsuguna ta zuba masa a plate ta wanke mai cokali in ya gama ta tattare ta bashi tissue ta goge mai hannunsa in zuba maka kaza me kake so haka ake mata arziki amma wai wata sai ta zauna wai duk yar aiki ne za ta yi akwai mijin da yace min mallam wulakancin da ake min a gidana ya isa nace me ya faru yace wallahi mallam idan na dawo mallam ƴaƴana ƴan mata take turuwa suna min service kamar ya service ƴaƴansa ƴan mata take turuwa su suke abincin sannan bawa uban ma abinci ƴaƴanta ne ƴan mata suke ita tana ina tana can tana zaune tana kallo it is really really bad and it is really really very unfortunate wallahi me amfanin ki na'am yassa ne za ta iya masa ba kyanan ko kina asibiti amma yanzu ke mai amfanin ki what is your duty me ya amfanin ki me aikin ki hajiya to wanda yafi kowa muni ma wanda za ta nemi yarinya budurwa yar aiki ko hijabi babu wai ta sa ita za ta je ta tarawa mai gidanta ruwa a ban daki abokiti saboda yar aiki ce wanda yafi kowa muni akwai matar da kwanciya take yar aiki take shimfida gadan mai gidanta yar aiki wai gadan mai gidanta wai ita kasala ke je ki gyara min gado yar aiki ta je tana cire gajerun wandunan mai gidanki akan gadan shi kuna da matsala wallahi ko ku ji dadi ko kar ku ji dadi ko ku ce ba a kyauta muku ba ko ku ce an kyauta muku na faɗa din ba ku kyauta ba abinda kuke ba daidai bane duk matar da take da irin wannan dabi'ar wallahi ba daidai bane ai miji tsare shi ake yi ai miji kare shi ake yi ai miji kiyaye shi ake yi akwai matar da tace wallahi mallan da ido na kama mai gida na yana neman yar aiki na me shawara nace ki kore ta ki je ki nemo masa wata tsohuwa mai shekara 70 ki ajiye masa ita ma wanda hakwaranta ya zube ki yawaita bata goro kullun bakinta da goro yanda ba za a gante shi awa ba ai ba zai yadda ba na shi ai na ruwansa da ina ruwansa da yar aikin ki ba ke take wa aiki ba akwai wacce tace da tai haka da ya dawo kullun idan ya dawo baya tambayan ƴaƴansa sai ya tambayi yar aiki ina wance kuwa sai tace to kamar ba ku gane karatun ba mai gida ne da yar aikin matarsa budurwa kullun idan ya dawo gida in bai ga yar aikin ba abinda yake fara tambayar yana zama a falo ina wance a na aike ta ta tashi ne ba za ta dawo ba tana kallanta ita ta dauka is normal in zai tafi sai sun sallama wata rana sai ta ce wai meye ka damu kake ta kiran wance yace ha ba mai aikin ki bace tace eh sai ta ce to me alaka ka da ita yace ha ba yar gida na bace akwai laifi dan na tambaye ta daga ƙarshe sai da ta kai da idan zai je unguwa ko zai je shopping sai ya ce zo mu je ki daukan min kaya in naje shago in zai je shopping sai ya ce yar aikin ta zo su tafi kin san yar aiki ta zamani yarinya wallahi sai ta sai matar ta kula idan mai gidan ya fita da mota sai ta bude gaban mota sai ta shiga ba wai fa a baya ba fa a gaba take zama sai ta harka su je su dawo wai ta raka shi shopping an gama da ke kina shirme kice ni zani in goyo ne da ke da je gore rabe rabe goye jaririn kice ni zan je in rike maka kayan ku kiyaye lokaci ya canja in baki kula ba zaki je a garin kallon ruwa kifi ya miki ya kwado ya miki kafa abu na gaba ku ringa zuwa ana muku gwaji a asibiti dan kula da lafiyar ku akai akai saboda gane maganin ciwon sanyi ko sanyi ya kama ki da yawa a cikin mata akwai wanda ciwon sanyi yake kama su kuma ciwon sanyi abu ne da yake gaggawan kashe mace tana tsaye amma zai katta ba ina nufin mutuwa ta kabari ba ya kashe kike zama mai gidanki baya jin yaya kike akwai matar da zaki tana warin kashi akwai matar da zaki akwai mai gidan da ya kawo kuka yace shi gaskiya yau shekarunsa sun fi uku hakuri yake yi duk rar da yazo alakar aure da matarsa wari yake ji gaban ta wari yake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wallahi akwai yana faruwa wata ciwo ne wata kuma kazanta ne yau kin san me yasa rashin kula dole ki kula da shi wurin duk gurin da yake a rufe a tsaftace shi akwai mayuka da ake shafawa akwai abubuwan da ake amfani da shi yaya mace zaki bari ki dauki wannan kaskancin har mai gidanki ya bude cewa dir bakin sa yana cewa dir da yazo alakar aure da ke wari yake ji yana fitowa bai da dadin ji amma dole mu gaya muku tace wannan shi yasa kake guduna yace kwarai in zaki gyara ki gyara dan ba ni zan miki wannan aikin ba ku je ku rinka bincike dan ku a rinka gwada ku a gwada jinin ku duk abin da ya faru ki je a gwada ki likita yana duba ki saboda malamai suna cewa al-kashf yin binciken lafiyar mutum yana taimakawa wajen wato al-bud an wato as-saratan mutum ya nisanci kamuwar kansa yanzu kansa tana kama mata kansar hanji kansar nono kansar jini kansar wane ne yanzu kamar irin kansar nono ta kama mace kin cutar da danki kin cutar da mai gidanki akwai wacce ta da ciwon ya kama ta kansar dole zuwa akai aka yanke nonon gaba daya maman da za ta yi kwalliya ta nuna mai gidanta duk abin da za ta yi ba zai yi sha'awa ba sai dai ta sa soso ta sa wani abu ta abu nan babu dadi an yanke shi kar ki bari shi kansa da wuri in ya kama mutum yana bincike nan da nan ake kashe shi amma kansa in yayi karfi a jikin mutum to ko dai a yanke kafa ko a yanke nono ko a yanke kaza ko kuma ya kai mutum ma kabari dan haka ku rinka yawan yin bincike da zai taimaka muku kwarai dan nisantuwa da waɗannan ciwuka musamman kansoshi dinnan suna kama mata da yawa da ƙarshe dai kike ga kawai mace tana zaman ainihin wato kawai dai zaman larura ne abu na biyar da yake tabbatar da zaman lafiya da dadin aure shine wato kyautata zamantakewa din tsakanin miji nayi abinda zan faranta wa miji kada nayi abinda zan bakanta masa zama a gida al-istiqraru fil bait yawan zama a gida kula da yaya kula da tarbiya kula da miji wannan yana da daurin sa yana da amfani kwarai wajen zaunar da mace lafiya a cikin aurenta abinda nake so na ce da ke yawan yawo kamar kaza yana iya kashe miki aure uwar miji za ta kira miji ta ce wai kai me amfanin ka matarka kullun tana titi kai me amfanin ka matarka bata zama a gida kai me amfanin gidanka kullun an je gidanka a rufe ta sa kwado ta tafi ina kike zuwa Allah ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula ku tabbata ku zauna a gidajen ku ya ku mata office ɗinki gidanki kasuwarki gidanki aurenki gidanki ilzamna buyutakunna haka annabi yace ku lazimci gidajen ku ya ku mata ba a fita sai da bukata haka annabi yake cewa wala yakhrujna kada su yadda su fita daga gida illa sai dai li hajatin saboda bukata asali in ka ga mace a waje bukata ya fitar da ita amma asali saboda wannan ayar kuna zaune a gida ne amma yau mata ba su yadda da wannan ba in ya fita sai na fita wani ya ce kar fa ki fita tace sai dai in baka fita ba bincike ya tabbatar mana mata da suka fi kowa yawo a yau yawa yawan mata masu yawo mata masu mota wacce aka sai mata mota za ta ga ba za ita ai bai dace ba kaskanci ne ma tana zaune a gida ya za a bar mota sati guda ba a hau ba ko da babu wurin zuwa sai ta kirkiri wurin zuwa ta je can sai dai in Allah ya jarabe ta a karamin gari ne ba babban gari ba da ka mata masu mota wa'azi gare ku ku ji tsoron Allah ku sani dokar aure tana kan ku kaman mata masu kafa kar ki fita ki tuka mota ki bar gidan mijinki sai da uzuri kuma sai an tambaye shi bincike ya tabbatar mana yau da yawa mata masu mota ko neman izinin mijinsu ba sa yi in za su fita saboda ai ya bata mukullin mota ko wacce take da direba a hannu waya kawai za a yi mata a ce fito mu tafi akwai wanda ya fita wata rana kawai sai ya hango matarsa tana falla gudu a titi shi yana bangaren can ita tana bangaren can ta ganshi tai mai wuta fal 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 shi ma ya daga ya mata fal 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 suka yi bai bai ta wuce ya wuce wallahi bai san ta fita ba bai da labarin inda za ta je ya kira ta a waya hajiya ina zuwa ne tace kai dai bari sai dai na dawo tukunna kuma hakan aka yi bai san inda ta je ba kar maza su yadda da wannan kuma ke ma karki yadda wa kanki da wannan al istiqraru fil bait wannan abu ne mai muhimmanci kwarai kwarai da gaske zama a gida sannan daga cikin abin da yake kawo zaman lafiya aure abu na shida shine samun istiqrarun nafsi peace of mind kwanciyar hankali da nutsuwa duk inda mace ta zauna a zamanta na aure bata samar wa kanta kwanciyar hankali ba bata samar wa mijinta wato kwanciyar hankali ba to auren ba zai taba yin dadi ba wadanne hanyoyi ne ake bi a tabbatar da kwanciyar hankali a cikin zaman aure hakuri idan mace tana da hakuri to za ta iya dafa dutse da ruwan sanyi ta ci in mace tana da hakuri duk bala'in mijinta dole ya hakure zuba mata ido ya kyale ta mai hakuri yafi cin ribar moriyar rayuwa mai hakuri ita za ta ci arzikin mai gidanta ta more mai hakuri da iwar miji hakuri da kannan miji hakuri da yayyen miji mata ko maza hakuri da dangin miji musamman idan mijinki mai hali ne mai wadata yana da wanda suke son su fa a waje bake bake yanzu yassa gani take tafi ki son sa kanwarsa gani take gori za ta miki aikin aure mata dan uwa kina cin arziki ke yar talakawa ce kin zo cin arziki ne irin wannan ganin ake muku zaki ga wulakanci zaki ji yar fanzance ba mamaki wata ran mahaifiyarsa ta zo ganin gida ce ta gaya miki bakar magana tana jefar da zance ba komai ki hakuri da wannan ake samun istiqrarun nafsi bayan bin Allah sai kuma hakuri sannan kuma duk abinda zai tayar miki da hankali a gidanki na miji kakki bari kawo miki labarai na ƙarya mai gidanki an ganshi yana kaza mai gidanki ai yana kaza mai gidanki yana kaza ai wata ma yake nema aiki shi ma zai ƙara miki wallahi dan abu ji cikin ki ma a hana ki zaman lafiya da kwanciyar hankali za a iya shirye wata kitimurmira a zo a ziga ki a hada ki da mijinki ku ta fada da shi a banza kuma wannan kawaye suna iya yi dangi ma suna iya yi idan an ga kan mijinki a hade da ke da shi shiru bai aure ba sai a je a shiryo masa a sa wata mata kira shi a gabanki ko a bada lambar wata ta kira shi ta ce ita fa budurwar mijinki ne kuma wallahi ƙarya ake masa saboda me ku fara fada da shi dan soyayya ku ta lalace a samu kofar shigowa gidan amma da yawa daga cikin mata ba sa ganewa dan haka ina shaida miki samun kwanciyar hankali yana da tasiri wajen zaman lafiya da tsare aure da yawan yin azkar na safe da na dare wallahi iyayena mata ba a zaman aure a zauna lafiya wallahi idan ba a addu'a wacce bata shirye yin addu'a a gidan mijinta ba wallahi ina tausaya miki kin ga zaman auren wannan lokaci wallahi sai da roƙon Allah wallahi idan baki da gaske ba ƴan uwan mijinki su za su sanadin kashi aurenki in baki da gaske ba in baki samu uwar miji ta kwarai ba ita za ta yi sababin kashi aurenki in baki dage da addu'a ba abokanan mijinki su za su kore ki su kawo masa wata yau in an rena mijinki a waje za a ce wai kai ma ta kabata kula da kai ne ka duba yanda kake wani sai lalacewa kake yi me amfanin matarka kai dai wani sai dai hakuri wallahi Allah ya hada da aboriyar mata kada Allah kai ka je ka ƙara aure ka rabu da ita mana dan me zaka bari tana wulakanta ka mu kama mu dama mu abokananka mu je mu ci mutuncinta hajiya kin san da wani abu kin san yanzu abokin miji a wasu gidajen da aka lalace abokin miji yana iya shigowa gidan abokin sa ya ci mutuncin matarsa wai cewa tana bata mijinta kin san yau akwai namijin da yake bada dama wa abokin sa yazo ya keta alfarmar matarsa wai ka je da Allah ka sassake min ita kamata fada ba wai kuma nasiha ba a'a cin mutunci da ka lallai karki bari abinda zai tozarta miki aurenki sai da addu'a shedanu sai da addu'a zikirin safe annabi ya koya mana zikirin dare annabi ya koya mana na kwanciya bacci karki fashi dan sadaka lokaci bayan lokaci rinka zuwa kina bada sadaka mahaushe ma cewa ya sadaka maganin masifa ke baki san Allah kiyaye ki da masifa wanda annabi ya fi cewa mata su sadaka sama da maza ya je wa'azin mata ya ce ya ma'asharan nisa tasaddaqna ya ku taron mata ku rinka yawan yin sadaka saboda Allah ya nuna mu wutar jahannama naga mafi yawa a cikin su mata ne daka ku yawaita yin sadaka sannan kuma ki kiyaye tsafta daga cikin abin da yake kawo zaman lafiya a aure shine na bakwai kenan kiyayewa da tsafta tsaftar gida shi kansa gida ya zama akwai tsafta ki sani ke ake bin bashi gidanki kar a ganshi da datti da bola duk gidan kuma gaba daya kai har kofar gida masu aikin ki rinka sa suna kulawa da kofar gidanki mutane suna gane cewa matar gida kaza ma ce daga kula daga kofar gidanta ai kina fita ki je unguwa ai mai gidanki yana fita ya shimfida tabarma ko ya tari baki me amfanin ki baki sa yara suna share kofar gidanki ba kula da dakin ki karki bar yana a daki yau mata da yawa zaka je dakin matar aure kaga yana inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna ki kwana ki tashi ki saka tsuntsiya ki cire yana a dakin ki abun kunya a kanki a ce wai dakin kwanciyar ki wai da yana ko dakin mijin ki da yana ban dakin ki da yana alamar kazamar mace mai barin yana a gidanta ba ta da kula hatta kitchen wallahi wani kwana in za a dauko shi sai an ciro shi a cikin yana abun kunya kula da toilet dinki tsaftar toilet toilet wajen daukan cuta ne na muku bayani an shiga yau gobe an shiga an jima an shiga ku kula da shi a nemi magani a nemi kayan kanshi kafur a rinka zuba shi a toilet hypo detol a rinka wanke toilet da shi omo in ba ada hali ruwa a rinka sawa a toilet ana wanke shi amma akwai matar da yawan an je gidanta wallahi toilet dinta ba ya shigowa akwai wanda aka yi baki a gidanta za su shiga toilet take ku tsaya ku tsaya ku tsaya da Allah ba ni minti daya sai da ta je ta watsa ruwa ta wawwanke saboda da wari yake yi da kazanta yau mata har fuloshin fa wasu ba sa iya yi a toilet din gidajensu ita haka ƴaƴanta haka yaya za ku yi mazajen ku ba za su ji haushin ku ba yaya ba za su ji kyamar ku ba ba ku da kula haka tsafta na sutura dazu na gaya muku kisar ummu hakim ta gaya wa ƴarta kada ki kuskura mijinki ya ga datti a jikinki mata a rinka wanke kaya a rinka goge kaya a rinka sawa kaya turare irin na mata a rinka tsaftacewa ko dan tsakaninki da kawayenki ko tsakaninki da ƴaƴanki abun aibu ne abun kunya ne mace ta a rinka jin wari a jikinta ko kawayenta su ji wari ko ƴaƴanta su ji wari ko uwa uba mai gidanta ya ji wari wannan abun kunya ne yin haka yana rage miki daraja yana rage miki kima yana rage miki matsayi tsaftace gashi ku rinka tsefe kanku kuna kitso ko kuna gyaran gashi ku sa masa mai ku shafa masa ya ƙara tsawo yayi kyalli yayi kyau mijinki yazo ki cire dan kwalin ki jefar da shi ya gani yayi sha'awa akan yaje ya ga wata yarinya a waje yana sha'awa ki kitso mai kyau mai ban sha'awa matar kwarai tambayar mijinta take yi wani irin kitso kake so manya manya kake so a rinka maka in sirira kake so ko in daidai wadaida wani irin kunshi kake so in rinka maka kunshi irin namu na kakanni da iyaye ko kuma maka mai fulawowi fulawar wacce kake so ta iya tafin hannu ta waje ta damtse ko ta kirji hatta kirjin mace akwai kunshi da ake yi a sa a kirji wani mijin yana so ki masa na kafa ne na kaza ne wani baya son lalle sai ki gyara jikinki ki je masa haka amma baki san inda mijinki yake so irin kitsan da yake so ba baki san ba irin lallan da yake so wallahi matan da suka kware a zaman aure dan auren su ya tabbata hatta turare kanshi irin wanda mijin su yake so wallahi sun san wanne mijin su yake so ba ta zuwa ki sai turare sai mijinki ya zaba miki wani kanshi kake so saboda in kanshin da yake so ne in kin zo jikin sa zai ce da matsowa in kika shafa turaren da baya so kina matsowa yana matsawa kina matsowa yana matsawa akwai wanda in ta shafa turaren sai dai ya haka yace kin saka abun yau kenan baya so tunda baya so ki daina sakawa ki nemi wanda yake so ki rinka sakawa duka wannan ya kamata ku kula da shi abu ne mai muhimmanci kwarai kwarai da gaskiya ku iyaye na mata tsaftace hakori ke kan bai kamata ki fashin asuwaki ba bai kamata aje toilet ɗinki baki da makilin da brush ba ai abun muni ne ma a ga hakorin mace da datti da kazanta bakinki jarinki ai har zuwa ake ana sayan wani mai ko wani abu mai kanshi idan miji zai zo gida sai a bude fa fa a fefesa saboda da kai magana ya rinka jin kanshi akwai masu warin baki larura da haka in kin san kina da wannan larurar sai wannan abin ki rinka fesawa a bakinki kar ki bari in kin zo mijinki yana magana da ke ya rinka jin wannan doyin yana buga shi zai kyamace ki ba ma so ki yi abinda mijinki zai kyamace ki mijinki baya son ki akan wannan ki kula da shi ainihin wato tsaftace gaba na mace lalle nayi bayani akwai matan da ake zargin su saboda larurar da suke tattare da shi ko ciwo ko kuma kazanta mijinci yana gudunta akan wannan tsarkake kitchen dinki wajen abinci akwai mijin da in ya shiga kitchen dinki yaga kazanta wallahi ba zai ci abincinki ba kudaje a kitchen dinki tarkace a kitchen dinki an hada magi da kananzir an dako wake an hada shi da gida guri guda miyar kuka an gama ba a wanki kwano ba an zo ana yin jarmiya an gama ba ai kaza ba ai kaza ba subhanallahi alazim Allah kiyaye amfani da turare kar wata mace ta zauna a rayuwarta ba ta da turare kuma karki da ki je wajen mijinki ba turare koyaushe kuwa musamman wannan lokaci na zafi musamman wannan lokaci yanzu jikin mutum yake canjawa da tsaran mijinki ya kira ki za ku gana da shi ba wai sai kunciyar aure ba ko zama hira fesa turare a jikinki yo me ya fure na cin tsiran mata fesa masa ya ji kina kanshi yana dukansa turare na hayaki turare na ruwa turare na mai duk wannan nau'in turaren ki san su akwai turaren hayaki wanda ake sawa kaya akwai turaren hayaki wanda ake sawa gado akwai turare na hayaki da ake sawa mayafin miji da filan miji kin san su baki ma san su baki na shirme akwai turare wanda ake sawa a ruwan wankan miji wanda yake wanka a ruwa akwai turare da ake zuba masa indai ba wankan tsarki zai yi ba yana wankan yana jin kanshin ruwa matarsa ta sa masa duk akwai shi ana sayarwa amma baki sani ba saboda baki damu da tsafta ba baki damu da ainihin wato kulawa ba akwai turaren da ake sawa sai za a kwanta bacci kawai ake sashi ba a sashi in za a je islamiya wannan turaren saboda turare ne mai tada sha'awa kuma ba a sawa kawaye in sun zo gida wannan turaren na gado ne kawai na kwanciya ne kawai kin san da shi baki san da shi ba da haka da yawa shi yasa kuke barar da zaman auren ku ba tare da kun farga ba sannan kuma daga cikin abin da yake tsare zaman aure shine yin auren mai addini in kina son auren ki ya dade manzo Allah ya faɗa wa wani bawan Allah ya zo neman shawara kai wajen wani magabaci yace ina so zan aurar da yana yata ya malaka ba ni shawara yace zawijha ila taqi haka yazo ma a hadisi annabi yace ka aurar da yarka ga mai tsoron Allah in ahabbaha akramaha idan yana son ta zai girmama ta duk mijin da yake son mace yana girmama ta wa in abghadaha lam yuhinha idan baya son ta baya wulakanta ta idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu idan yazo muku wanda ku yadda da addinin sa da dabi'ar sa to ku aura masa yar ku kin ga anan annabi ya miki zabi ki zabi mai addini ki zabi mai mutunci ki aurar da shi ga yarki da yawa akwai mata wanda yau ba sa son su auri masu addini ba sa so su auri masu bin shari'a sai ki je ki auri mazinaci baki sani ba ki je ki aure dan luwadi saboda bai da addini baki sani ba ki je ki auri mai shaye shaye baki sani ba ki je ki auri mai neman mata baki sani ba ki je ki auri wanda zai zage ubanki a gaban ki baki sani ba ki je ki auri wanda zai kira mahaifiyarki a waya ya zage ta ko kwanan nan wata tana mun fatawa tace abin da yasa gaskiya sai ta kashe auren mijin da mijinta wallahi zagin uwar ta yake tace mallam a gaba na yace uwata sakaran banza sakaran wofi baki ya tarbiya ba me ya kai ki kika auri mara addini bai san mutuncin mutane ba me ya kai ki rawar kai kwadayin duniya kula da riga an auri mutun dan riga an auri mutun dan mota an auri mutun dan gidan shi an auri mutun dan kaza baki san halin mutun ba dan adam din wannan zamanin wallahi idan baki bincike akan sa baki ka aure shi wallahi sai ya gasa miki masara a tafin hannunki ki bi hankali da kamata ku auri masu addini ku zauna lafiya masu mutunci ku zauna lafiya wanda za su rike auren ku ba wanda za su wulakanta ku su miki gori ba dan yana da kuɗi kin aure shi sai miki gori ya zage ki ya zage iyayenki kuma da yawa kuna auren masu kuɗin kuma ba kwa cin kuɗin nasu da yawa kuna auren masu mulkin kuma ba kwa samun mulkin nasu matar talaka ma da take kwana a gidan kara ta fi kidin dadi da kwanciyar hankali dama abin da yafi dadi a aure ai kwanciyar hankali me ya amfani ki je ki auren da babu kwanciyar hankali wata mata tace min mallam wallahi idan na masa laifi mallam duka na yake kashi yake bani nace duka tace wallahi daure ne yake a cikin gado ya ta duka kaman Allah ne ya turo shi tace mallam rauni fa a jikina ba zai irgu ba ta je gurin ubanta ta faɗa uban da uwar sai suka ce akwai matsalar ci tace babu akwai matsalar asibiti tace babu akwai matsalar abinci tace babu akwai matsalar kaza tace babu uwar tace tashi dan ubanki ki tafi ko kan dadi kike ki je ya kashe ki da duka a dawo mana da gawarki su yau iyayen yau in dai akwai ci da sha da babban gida da mota in dai akwai kaza to su yassu suna cikin rufin asiri koda ko yana shirge ta da uban duka ai babu matsala wanda wannan zalunci ne kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace yanzu dayan ku zai zo yana dukan matarsa kamar yana dukan baiwa yanzu dayan ku baya jin kunya ya bugi matarsa kuma da daddare ya zo ya neme ta a shimfida annabi ya hana alaihi salatu wassalam da haka yana da kyau iyaye na mata ku yi kokari ku kiyaye ku kula da waɗannan ainihin wato a shawarwari da muke ainihin wato baku a cikin zamantakewar auren ku neman ilimi yana tsare aure ya kawo kwanciyar hankali kada mace ta zauna da jahilci kissan nana Aisha kadai ya ishe ku abin misali yanda annabi yake son ta aka ce wa kafi so a cikin matan ka yace Aisha a cikin maza a duniya fa ai wa kafi so a duniya yace Aisha a cikin maza fa yace babanta Imam Zahabi yayi bayani a cikin Sirr Alamin Nubala yace duk duniya ba wanda ya kai nana Aisha ilimi duk duniya a cikin mata ba wanda ya kai ta ilimi ba ai wata mace da ta kai nana Aisha ilimi ba amma yau kina ina Islamiya ma ta gagare ki yan lakcioci wannan wa'azi da ake gayyatan ku sai an yi ta fada a radio sai an tura a WhatsApp ana dan Allah ku zo ku nemi ilimi ku zo a yi muku wa'azi amma in gidan biki ne ba sai an yi dogon gayyata ba za ku cika har wanda yar gayyata sodi ne ma ba a kira ta ba amma wajen karatu ba kwa san zuwa ya za a yi abin kirki ilimi yana ƙara wa mace daraja ilimi yana tsarewa mace kima a idan mijinta sannan kuma ki gane hakkin mijinki akan ki da hakkin Allah a kanki annabi ya faɗa cewa duk matar da ta san hakkin mijinta to za ta zauna lafiya yace da zan umarci wani yayi sujada wa wani da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada law kana amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha hadisi ne wanda yake hasan imamu ahmad ya ruwaito shi hadisi ingantacce ki bi mijinki ki masa da'a kar ki jayayya da mijinki ki masa da'a manzo Allah ya ce khairun nisa'i man idan amartaha ata'atka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da idan ka bata umarni ta ne maka da'a dan haka duk matar da take bin miji in ya ce ayi ayi in ya ce a bari wannan mata ita ce mai albarka wannan mata ita ce aurenta yake lasting ita ce aurenta yake ainihin wato dadewa kiyaye sirrin miji matar da take so aurenta ya dade ta daina diban sirrin mai gidanta tana yadawa a kiyaye sirrin miji a kiyaye dukiyar miji sannan hidima wa miji lalle miji in yace ayi masa a masa ki sani cewa hidimar miji aiki wa miji taimakon miji samun lada ne ya zo a cikin almasu alfiqiyya alkuwaitiyya malamai suna bayani cewa babu sabani shari'a ta zo cewa mace ta yi wa mijinta hidima ku rabu da yan feminism ku rabu da yan cewa ai mace ai sai ta ga dama za ta bi mijinta sai ta ga dama za ta ba da kanta wa mijinta wai yau Allah ya kawo mu lokacin da wai miji in zai nemi matarsa a shimfiɗa sai ya lallabe ta yau an samu matan da sai an biya su kudi ake neman su yau an samu matan da time table suke yi wa mazajin su na saduwa da su a sati sau kaza kuma daga karfe kaza zuwa kaza in ka makara ya riga ya wuce maka wallahi baki da wannan hakkin wallahi baki da wannan matsayin kuma wallahi sai Allah ya kama ki haramun alaiki ki ji tsoron Allah ku daina sa mazajin ku suna zuwa suna ainihin wato zinace zinace daga ƙarshe abinda zan rufe mana da shi ya ku yan uwana yana cin abubuwa masu muhimmanci da ya kula ya zama wajibi mu kula da su ya ku iyaye na mata shine ku nisanci kishi kishi yana kashe aure kishi mai tsanani ba wai normal kishi ba muna son mace ma ta zama mai kishi tafi dadin zama mai kishin mijinta amma tsananin kishi ne ba a so bakin kishi shine ba a so kishin kashe yar kishi ya ko dan kishi ya ba a so kishin bunkawa miji wuta idan zai ƙara aure shine ba a so kishin fada da uwar miji shine ba a so kishin fada da ƴan uwan miji shine ba a so amma ki kishin mijinki ki tsare rayuwar mijinki ki kula da mijinki wannan abu ne mai kyau ƙwarai ƙwarai da gaske sannan kuma ku ne sanci abokanan banza lalle ainihin wato abokanan banza suna kashe aure duk wacce take da abokanai na banza ina gaya miki wallahi albishirinki aurenki ya kusa mutuwa wannan kawar taki wallahi ita za ta kashe miki aure muna da tarihi muna da labarin kawayen da suka kashe auren kawayen su kuma suka juya suka auri ha suka auri mijin abokiyarki ta yi ki murmura ta kore ki a gidanki kuma ta aure mijin namiji rauni ne da shi shi fa da an ce ana son sa sai ga yana rawar jiki muna da tarihin da yar aiki ta kori uwar gidan la ilaha illallah yar aiki kai juyin mulki yar aiki ya shara fa cece da komun kaza gyara mun kaza yi mun kaza sai aka wayi gari sai gata da ɗakin ta zaggege a gefe tace to ya za a yi da mu aka sa aiki yanzu kuma mu ma mu za mu saka kuma wallahi ya aure ta lokacin da yazo yana neman ta sai matar take ta yanzu kai ba abun kunya bane a gare ka ka aure yar aikin ka ya shara yace Allah ya hana haji Allah ya hana shiru haji ya ba amsa na saba wa Allah in nayi haji ya ba amsa amma dai abun kunya ne a duniya yace to ai ni ba kunya duniya ce ta dame ni ba ni kunya a wajen Allah ne yace na ganta ta yi mun tarbiyyar ta ta yi mun kimmata tarbiyya kin kula da ita kin gyara ta kuma ta kai mun zare aure kuma zan aure ta na rantse miki da Allah hajiya sai gashi ya aure ta ba zai irgu ba mai gidan da ya auri yarinya budurwa yar aikin sa shi yasa ina ja miki hankali ki daina zuwa kina daukan galleliyar yarinya mai kyau kina kawo ta aiki wallahi in baki ci sa'a ba wallahi ya aure ta ke ki hakuri ba da ke nake ba kada jininki ya hau kuma kada wata ta je ta kori yar aikin ta yawwa yanzu wata tana nan tana wallahi ni ma fa haka ne don naga kaza a ba da ke nake ba ni dai na gaya miki ki bi a hankali wani mijin ba ruwansa wani kuma wallahi da ruwansa wani cewa yayo ai ni na ga mai aikin ta fi matar ta hankali akwai mijin da bakin sa ya ga mai ce wallahi mallam tunda nake ban san dadin auren ba sai da na aure yar aikin nan na san cewa nayi aure da azaba ake mu yace mallam ladabi biyayya nace a to ai ladabi da biyayyan da take samun 10,000 a gidanka shine ta ci gaba da kula ka da shi yanzu gashi za ta yi juyin mulki wa matarka ta aure ku kiyaye dai ba zuga ku nake ba kar ku je ku tada hankalinku a gida sannan ku daina daukan kuka kuna kai wa iyaye abinda ya kai ya kawo yana kashe aure yana lalata zaman aure bini-bini da ammiki kin buga uwarki mai gidanki ya miki kaza bini-bini da ammiki kin buga babanki bini-bini da ammiki yayanki ya san sirrinki ke baki da hakuri ke baki saba mijinki ne baki ma da harshe ba ana saba ba hakuri da harshe ba ana saba ba ki dinga daukan sirrinki kina gawa ya kawaye sirrin mijin kina gaya wa kawaye laifin mijin kina gaya wa kawaye laifin mijin kina gaya wa uwarki kin kara mata hawan jini kin kara wa babanki hawan jini kin kara wa kanninki hawan jini kin sa ƴan uwanki suna gaba da mai gidanki kuma baki mutu baki kashe auren ba auren bai mutu ba ki daina yi bai da kyau kana'a wadatar zuci da biyayya wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske rashin sa ido da ainihin wato leken gaba sannan kuma yin kwalliya da ado wa miji yana zaunar da mace lafiya namiji yana san tsafta karki zama kazama nayi bayani karki kuskura ki wasa da kwalliya ko yaushe ya ganki tas kawai ba wata rana ba wai sai in za a je gidan biki za a yi kwalliya ba a kawai kullun a ready kike kullun zai ki kanshi kullun zai ga kaya mai kyau a jikinki ba wai ki boye kayan ki masu kyau na mutunci sai zaki je unguwa ba gwalagwalan ki baki sawa sai zaki je gidan biki shirme ki sawa mijin ki ya gani ya ji dadi shi ma ya gama ta su a cikin ni'ima amma gwalagwalan ki baki sawa sai wa kawaye gwalagwalan ki baki sawa sai a titi gwalagwalan ki baki sawa sai kaza mai gidanki bai taba ganin gold dinki ba shi ya saya mai gidanki bai taba ganin atamfanki mai tsada ba ashe baki da wayo ashe baki waye ba ashe baki nemi yanda ake kama miji ba ki mai da hankali sannan kuma kula da shimfida al-ihtimamu bil firash duk abinda zaki kada ki sakaci da shimfidar ki shimfidar ki shimfidan mijinki ina nufi lalle mijinki ya zama bai da matsala da ke a shimfida duk rikici ku yi a waje amma ya zama in dai yazo alakar aure da ke baya tuna ko wani dan adam baya tuna wata mace baki da matsala duk abinda ake nema mace tana yi wa mijinta kina yi kin gama da aure amma in kina da matsala akan shimfidar ki kina da matsala akan rashin kulawa da mijinki to ina jiye miki tsoron me zai je ya dawo daga baya za a zo a yi miki ba daidai ba sakin fuska da rashin turbina fuska yana da tasiri wajen samun da zaman lafiya a zaman aure sannan kuma ainihin wato rashin almubazzaranci a gida yana sa miji ya soma ta sai ya rike mata aurenta girmama iyayen miji yana da muhimmanci a rayuwa da ya musu da'a ki mallake uwar mijinki ki mallake baban mijinki ki zama yar siyasa wanda zaki rike uwar mijinki idan ma ba ta son ki juye son juye kiyayya ya zama soyayya yi mata hidima dafa mata kula da ita wata daliba ta take ga mun tace ai mallam tunda naji wani wa'azin ka nace ai na samu sirri tace wallahi Allah ya jarabe ni da mahaifiyar mai gidana yana so na amma Allah ya jarabe ni ban samu shiga a wajen uwar mijina ba tace amma wallahi mallam da abinda Allah ya hore min na mallake ta tace mallam duk inda aka dauki sati biyu uku sai in je in siyo kaji lafiyayyu in yi farfesu uban ubansu langa guda tace na karanta tsohuwan nan tana son naman kaza da gaske tace haka kurin sai in ce mai gidana zan je gaisuwa ina za ki je ke yawan yawo sai tace to hajiya zan je in gaisar a je ki deki in kin je ki ce muna gaishe ta tace haka zan shirya sai na abinci na mai kyau da tuwo na mai kyau da nama na mai kyau sai in tafi in naje sai in shiga ɗakin ta sai in tsuguna in ce hajiya ga wannan in ta bude sai dai ta ga kaji suna haka wani kan wani wani kan wani wani kan wani sai ki ji hajiya tana yau kuma hadda wahala hadda wahala yau hadda wahala ta hajiya ba hajiya sai ta ce hajiya in ban miki ba wa zan yi wa hajiya ke fa uwa ta ce wallahi sai da hajiyan nan ta wayi gari tana yata ba matsala dai a gidan auren ko in fa yi miki ba daidai ba ki ga mu ta ce tuntunin na gama da ita ta ce ko futa ne na ga abun sha'awa uwar mijina nake sayawa tace mallam me yafi min azo a kawo min matsala zai zabe ni ne ya bar uwarsa tace na samu matsayi mijin ya so ni kuma uwar mijin ma suka so ni ta so ni kuma kannan mijin da ƴaƴan mijin suka ce ai matar mijin matar yayan mu tana son uwar mu ki dai ki wannan ga dukiya a hannu a banza kina kashe kudi a banza ga inda zaki siyasa ki ci dan siyasa in yana so ya ci kudi ra ba kashe kudi yake yi ba ki zama yar siyasa ki kashe kudi kin ji ko Allah ya bamu dacewa ina muku fatan alkhairi kuma ina muku addu'a ta musamman tunda na zauna ake ta kawo min farmaki lokaci yayi nace wari dai mun bari tunda maudu'in yana da fadi kuma naga ya kamata a taimake ku mata ku yi ainihin wato rayuwa mai dadi a ainihin wato ba ni sunan shi a gidajen ku na aure a kafin na rufe wannan abin magana ina mika godiya ga ta musamman da addu'a ta kwarai da fatan alkhairi ga mai masaukin baki na wanda ta gayyace mu wannan lecture da cijiyar arziki da cijiyar kirki wanda ta sunnanta wannan sunna wannan masallaci da wannan center take gayyata malamai kala-kala a kasan nan gaba daya dan a cigaba da karantar da mutane ana yada da'awa a wannan gari na Katsina muna mata godiya kuma labarin ki ya yadu kwarai da gaske aikin alherin ki ya yadu ita ce Hajiya Hauwa Kobron ko Kibron wanda Allah tabaraka wataala ya mata arzikin tara wannan jama'a Hajiya duk wanda yazo wurin nan yaji wa arzikina da lada tun daga duniya har kabari so muna fatan Allah ya baki lada da mai gidanki Allah ya zauna da ku lafiya ya Allah ya musu albarka kuma kada a gaji da aikata wannan aiki na alkhairi kalma daya wata mace ta bugo ta zo masallacin nan ta ji wa'azi rayuwar aurenta ta gyaru kin ci nasara kin samu daciya irin waɗannan dattawan mata su ake bukata a samu a garin rika wanda Allah ya ba su dama ya hore musu suka wayi gari suna aikin da maza ba sa iya yi wannan jihadi ne muna mata addu'a muna kuma roƙon mata Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya ƙara mata arziki da ita da mai gidanta Allah ya zauna da su lafiya kuma Allah ya ba su abin da za su yi musulunci aiki ku kuma dalibai da kuka yi lazimta kuke zuwa daga ƙauyuka kuke zuwa daga cikin gari daga wurare nesa wasu sun zo da kafa wasu sun hawo acaba wasu sun hawo mota wasu sun zuba mai sun zo dukan ku gaba daya mun ga kokarin ku kuma mun ga himman kun cika wannan guri muna fatan Allah tabaaraka wa ta'ala ya muku safkayya da gidan aljanna ya ba kulada nima da na taho daga Kano na baro abin da nake nazo na same ku Allah ya ba lada da ni da abokan tafiya na gaba daya Allah ubangiji ya biya mana bukatun mu Allah kuma ya sa albarka insha Allah wannan shine session na farko sai in dan sha ruwa in an bani ruwan shan dadda na gama ba ba kawo mun ruwa ba mal ai wannan yayin mun sanyi wallahi in na sha wannan wa'azin ba zai yi ba mallan laifin ka ne gaskiya kuma jiya an fada a wajen karatu amma baka tuba ba kenan ka tuba to yace ya tuba a yafe masa a kawo mun ruwa insha ba mai sanyi ba insha Allah ta'ala sai mu amsa yan tambayoyin da aka yi a gurguje wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zan amsa wannan